Wannan sabon umarni na kunshe ne cikin sanarwar da aka aika zuwa ga ƴan kasuwar man fetur a ƙasar. Idan ba a manta ba, a ranar 7 ga watan Mayu ne kamfanin NNPC ta fitar da sanarwar rage farashin rumbun adana man daga naira 113.28 zuwa naira 108 a duk faɗin ƙasar. Alhaji Kasim Kurfi, masani kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, ya ce wannan farashi ba shi da tasiri ga ƴan kasuwa bare talaka da ke neman abin da zai kai bakin salati.
Gaskiya al'amari shine wannan farashi duk da gwamnati na canza shi baya tasiri. Me yasa? Saboda mafi yawan masu sai da man nan sun sayo shi a farashi mai tsada. So lokacin da aka ce an rage farashin, babu wanda zai zo ya ba su bambancin tsakanin yadda suka saya da yadda ake so a saida. Wannan ya sa kowa yana yin abin da ya ga dama. Kuma abin takaici, wannan farashin ba ya tsaya ga na 'yan kasuwa ba. Ko da gidajen mai kamar na NNPC wanda yake ana ganin na gwamnatin tarayya ne, in kika ce sai gaba bambanci, kuma wannan abun mun kasa gane kanshi.
Biyo bayan wannan sanarwa na rage tsohon farashin rumbun adana man, an yi ta tsammanin sabon farashi da hukumar da ke kayyade farashin man fetur ta Najeriya za ta fitar ga 'yan kasar da ke ta sa ido, musamman a wannan yanayi da annobar cutar COVID-19 ta kara dagula lamura da suka shafi rugujewar farashin danyen man fetur a kasuwar duniya. 'Yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan wannan batu.
Sunana Muhammad Salisu Dauda daga nan garin Jos. A gaskiya ni dai ra'ayina akan maganan wannan rage mai da naji gwamnati ta yi, more especially a yanzu a cikin wannan yanayi da ake ciki. Eto, ta wani fannin kamar abun yabawa ne. To amma abin damuwan shi ne mun yi la'akari, mutanen la'akari da cewa yanzu an riga an cire tallafin man fetur da gwamnati cici ta cire, yanzu ba tallafi da take biya. To amma bi ma'ana yanzu idan tattalin arzikin duniya ya tashi kamar duniya yanda ake ta kokarin bude tattalin arziki yanzu, to alamu ya nuna mai dai yanzu danyen mai ya fara dawowa dala 35 barrel daya.
Sunana Muhammad Nasir Said Liman a garin Katsina. Ra'ayin mu akan shi ne, mun ji an ce an rage kuɗin mai, amma gaskiya yanzu bamu gani a ƙasa ba. Ne bamu gani a ƙasa ba, kamar ni yau na zo daga garin Katsina na sai mai lita naira 125. So kin ga ba a rage ba tuna.
Sunana Abubakar Muhammad daga Tudun Wada Zaria a unguwar Malamai. Yawwa, kiran da nake ma gwamnati don Allah don Annabi ta duba rage man fetur, mu ba shi bane abin da muke bukata ko kuma muke so, amma kiran da muke akan wannan gwamnati mai adalci, to don Allah ta sa ido ko kuma ta tura wakilan da ya kamata su duba
wannan karo. Shine dai na uku da aka ƙara sauya farashin man a cikin wannan shekara a Najeriya. A ranar 18 ga watan Maris, gwamnatin tarayyar ƙasar ta rage farashin litan man fetur daga naira 145 zuwa naira 25. Daga baya kuma ta fitar da sanarwar sake rage litar man daga naira 125 zuwa naira 23.50, sai yanzu kuma ya koma naira 21.80 kowace lita. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.